Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niya. Kana za ku iya sauraron mu a kai tsaye a duk lokacin da kuka ga dama ko kuke buƙatar yin hakan ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da hana ayyukan kungiyar ƴan uwa musulmi wadda da turanci ake kira Islamic Movement. Sai kuma idan muna da lokaci ku jadda aka sauya wasu mukaman gwamnati a Jamhuriyar Nijar. Kana kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba tare da Usman Amir Kabara. Sai labaran da suka dauki hankulan jaridun Ghana da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Jiya ne 'yan takarar shugabancin ƙasa a zaɓen wannan shekara a nan Amurka, Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican suka yi muhawararsu ta ƙarshe, inda suka gwabza akan batutuwa da dama da suka haɗa da tattalin arziki da harkokin diplomasiya da sha'anin tsaro da kuma inganta rayuwar al'umma. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi janyi hankalin waɗanda suka kalli muhawaran shi ne ɗari-ɗarin da Donald Trump ya nuna a lokacin da aka tambaye shi ko zai yi na'am da duk sakamakon da zai fito a ƙarshen zaɓen, inda yake cewa,
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time.
Trump ya ce zan duba sakamakon a lokacin da ya fito, ba yanzu haka ba na ganin wannan sakamako, amma zan duba idan ya fito sa'annan in yanke hukunci. A tata amsar, Hillary Clinton ta ce kasawar Mr. Trump ya amsa wannan tambayar game da sakamakon zaɓe tana nuna cewa bai cancanci ya zama shugaban ƙasar Amurka ba.
That is not the way our democracy works. We've been around for 240 years. We've had free and fair elections. We've accepted the outcomes.
Hillary ta ce ba haka aƙidar siyasar mu ke tafiya ba. Mun fi shekaru 240 muna siyasa, mun gudanar da zaɓe na adalci, kuma mukan karɓi sakamakon zaɓe ko da bai zo yadda muke so ba.
Shirin tsagaita wuta na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin ƙasar Yemen ya fara aiki da yammacin jiya Laraba. Majalisar Ɗinkin Duniya na fatar wannan tsagaita wutar zai bai wa ma'aikatan agaji damar shiga da kayan agajin ga masu tsananin buƙatarsu, hawa kuma zai buɗe hanyar tattaunawar zaman lafiya. Wannan tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 72, amma yana yiwuwa a samu ƙarin lokacin kan kwanaki ukun farkon. Wannan shirin ya biyo bayan bazuwar sojoji a arewacin Yemen, inda Saudi Arabia ke goyon bayan rundunar mayakan ƴan tawaye wanda ke gaggauta dannawarsu zuwa garin Sa'ada wanda shi ne babban mazaunin mayakan Houthi. Yakin na Yemen ya ɓarke ne a cikin shekarar 2014 a lokacin da ƴan tawayen Shia aka fi sani da Houthi da ke zaune a arewacin ƙasar suka kwace babban birnin Sana'a daga bisani suka zarce zuwa sauran yankunan ƙasar masu rauni. A cikin watan Maris na shekarar 2015, Saudi Arabia da ƙawayenta na ƙasashen yankin Gulf suka ƙaddamar da harhare ta sama da akan ƴan tawayen, wanda shi ne karo na 6 da ake ƙoƙarin kwashe kawo ƙarshen zub da jini a wannan wuri. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kimanta aƙalla fararen hula 4,000 ne aka kashe tun fara yakin a watan Maris na shekarar 2015, kuma galibinsu duk sun mutu ne a sanadiyar harin jiragen sama da ake kaiwa a ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia.
Wakilan Falastinu a Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba da matsawa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ɗauki mataki a kan ƙasar Isra'ila idan ta ci gaba da nacewa da gina gidajen Yahudawa a yankunan da Falastinu ke son amfani da su wajen girka ƙasarsu a wata rana. Jakatan Falastinu a Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin Riyad Mansur ya zargi Isra'ila da ci gaba da take dokokin ƙasa da ƙasa. Ya ce takaita harkokin gina gidajen Yahudawan Isra'ila da kuma janyewa daga yankunan Falastinu wajibi ne wurin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Falastinu da kuma Isra'ila. Jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya Dani Danan bani Yahudun ba a cikin jawabinsa da ya yi gaban kwamitin sulhu, sai dai ya la'anci abin da ya kira mataki na bangare daya da za a dauka akan Isra'ila. A cikin yakin shekarar 1967 ne Isra'ila ta kama yankin yammacin kogin Jordan daga bisani ta mamaye baki ɗayan Kudus, a bisa hujjar cewa tana da ƴancin gini a wurin don tabbatar da tsaron ƙasarta.
Shugaban rundunar sojan ƙasa na sojojin ƙasa da ƙasa a yankin da ake gudanar da Iraki ya shawarci sojojin nasu da cewa kada su ji ujula ko zafin nama a kokarin da suke na kama garin Mosul da ƴan ta'adda. Hanzarin nasu cikin gaggawa zai bude wa abokan adawar su hanyoyin ci musu zarafi a hirar da ya yi da jaridar ta wayar tarho jiya Laraba a birnin Bagadaza. Major General Gar Velesky ya ce bai kamata sojojin Iraki su yi hanzarin shiga Mosul ba, akwai bukatar tukunna su fara samun karfi da matsawa abokin adawar su Lambert. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu buɗe taskar rahotannin da tabbatar da dakatar da ayyukan ƙungiyar 'yan uwa musulmi da gwamnatin jihar Kaduna ta yi. Ga Isa Lolekar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce rashin amincewa da hukumomi da kuma dokokin ƙasa da ƙungiyar 'yan uwa mabiya masabashi ake yi ce ta sa gwamnatin ta haramta dukkanin harkoki na harka Islamiyyar da aka sani da Islamic Movement in Nigeria. Da yake jawabi ga manema labaru a garin Kaduna, mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Samuel Arwan ya ce gwamnatin jihar ba tana nufin haramtawa wani yin addinin shi bane, sai dai abubuwan da ita wannan kungiya take sun saba wa doka.
Wannan matsayin da gwamnatin jihar Kaduna ta dauka na haramta ayyuka wadda suka shafi kungiyar 'yan uwa musulmai ta Najeriya, wadda aka bi sani da suna IMN, ta fara aiki daga ranar da gwamnati ta ayyana ita wannan dokar. Kuma abinda muke son mai bayani, gwamnatin jihar Kaduna ba wai ta hana 'yan Najeriya wadda suke jihar Kaduna yin addinansu bane, a'a. Illa abinda gwamnatin jihar Kaduna ta yi shi ne, na farko ita IMN ba ta da rajista, na biyu kuma ita IMN ba ta yadda da dokokin Najeriya da wasu abubuwa wadda suka shafi dokoki na jihar Kaduna da kuma kasa baki daya ba. To waɗannan hujjojin su ne gwamnatin jihar Kaduna, bayan zama wadda majalisar zattarwa ta jiha ta yi akan wannan rahoto da aka mika mata, daga nan gwamnatin jiha ta samu wannan matsayin. Gwamnatin jihar Kaduna tana son ta bayyana matsayinta, duk wanda aka kama yana cima wani mutunci, gwamnati ba za ta lamunci haka ba. Jami'an tsaro da gwamnati kawai suke da haƙƙi, su kundin tsarin mulki ya ba su dama, ya ba su iko, ya ba su hurumi da su dau mataki ga duk wanda suka same yanawa doka karantsi.
Sai dai fa sakataren yaɗa labaru na 'yan uwa mabiya masabashi a bangaren harka Islamiyyar da aka sani da Islamic Movement in Nigeria, Malam Abdul Mumin Giwa, ya musalta dukkanin zarge-zargen da ake yi wa wannan kungiya.
Wato IMN, Islamic Movement in Nigeria, ma'anansa musulmi ne da suka tararu suna neman dabbaka addinin musulunci. Kaman Allami ne ake sama mutane musulmi da suka taru suna neman a dabbaka musulunci, shine kawai.
An ce ba kuma ya rijista bane ai.
Eh to ai ba kungiya bane. Amma a ƙarƙashin IMN akwai bangarori daban-daban da muke da rijista. Kaman muna da rijista na bangaren lafiya na Isma, muna da rijista na bangaren Mu'assasatu Shuhada'u, muna da bangaren rijista na jaridan Al-Mizan. Duk wannan abin da ke buƙatar rijista muna da rijista da shi.
Gwamnati na zargin cewa akwai abubuwan gwamnati ba kuma yadda cewa akwai gwamnati ba, kuma akwai abubuwan da kuke da suka saba wa dokar ƙasa.
Ba mu yadda da ƙasa ba, sai su faɗi cewa ga inda muka yanke muka ce shine namu ƙasan ba. Passport ɗin Najeriya muke amfani da shi, muna kashe naira duk inda muka fito sunanmu 'yan Najeriya. Sannan kuma a ce wai bamu yadda da abin nan dokan ƙasa ba, mu yadda da dokan ƙasa ba da suka kashe mu a Zaria ba, kotun gwamnatin muka tafi ba.
Suna maganar akwai tarurrukan da kuke waɗanda suke shiga abubuwan mutane, musamman tattaki akan hanya, da wasu tarurruka su aka hana.
In ka lura, in ashura ne a duk duniya ana yi, ko a Central London an tare hanya wannan ashura din. Saboda haka addinin shi a ne ake yi. To addinin ka haramta ko menene? Tunda babu wani abin da za a fasa yi, duk abin da ake yi shine addinin. kawai dan an alamta wasu da IMN sai ka fake da wannan kace ka haramta Shi'a.
Gwamnati ta zo matakin karshe da har ta fitar da abin da ake cewa gazette akan doka ta haramta irin wannan taruka naku. Me matsayin ku?
Eh to magana ce ta doka, kuma akwai doka, akwai kotu, akwai komai. Wanda duk matakan da suka dace idan mun yi mu suka duba suka gani shine matakan da za su dauka.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
To a gaida Isa Lawal Ikara kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta.
Allah jigan dan mara. Idan muka tsallaka jamhuriyar Niger kuma gwamnatin kasar ce ta yi garan bawul ga majalisar zartarwanta ciki ko har da 'yan jam'iyyar adawa ta MNSD nasara. Ga sulhun muna bar mu da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Sakataren gwamnatin jamhuriyar Niger Dr. Gandu Zakara kenan yana mai gabatar da sunayen mambobin sabuwar gwamnatin da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya nada watanni 2.5 kenan bayan da ya sanar da shirin kafa gwamnatin haɗin kai a wani matakin tattara 'yan ƙasar ta Niger tamkar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin tunkarar barazanar tsaron da wannan ƙasa ke fuskanta a sakamakon tashe-tashen hankulan da ake fama da su a makwabta, in ji shi. Gwamnatin mai mambobi 43 idan aka lissafa har Prime Minister Birjira Fini kunshe take galibi da ministocin gwamnatin da ta shuɗe, kamar yadda da dama daga cikin su ke ci gaba da rike mukamin da suke rike da shi a gwamnatin da shugaba Isuhu ya kafa a farkon wa'adin mulkin sa na biyu. Al-misali ministan cikin gida Bazoum Mohammed, ko ministan bunƙasa ayyukan noma Albade Abuba, ko Ibrahim Yakuba na harkokin waje da Fumakwai Gado na Man Fetur da dai sauransu. Wani abin lura shi ne a wannan karin an canzawa ministan tsaro Hasimu Masaudu matsayi zuwa ma'aikatar kuɗi ta ƙasa, yayin da ministan kiwon lafiyar al'umma Kallamu Tari ke maye gurbinsa a ma'aikatar tsaro. Sannan an sami shigowar wasu kusoshin jam'iyyar MNSD nasara a sabuwar gwamnatin, daga cikinsu akwai Dr. Ilyasu Idi mai nasara da Tijjani Abdulkadiri da dai sauransu. Daga cikin ministoci 43 da sabuwar gwamnatin ta kunsa ana iya gano mata 8, abinda ke nufin an mutunta tsarin dokar da ta keɓe kashi 25 daga cikin 100 na duk wani mukamin shugabanci ga matan na jamhuriyar Niger, sabanin yadda abin ya kasance a ranakun farkon gwamnatin da ta shuɗe. Lamarin da a wancan lokaci ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya daga ƙungiyoyin kare haƙƙin mata. Sai dai a wannan jikon akwai karancin matasa a sabuwar gwamnatin da shugaba Isu Muhammadu ya yi wa suna gwamnatin haɗin kai. A can baya da dama daga cikin 'yan ƙasar ta Niger sun sha gargaɗin shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya taƙaita yawan mambobin gwamnatin ƙasar saboda abin da suka kira matsalolin tattalin arziki da ƙasar ta Niger ke fama da su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida da Sulaiman Muni Barma, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 3 ne na tsakar dare da minti 13. Ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata, in ba a manta ba, mun faro tattaunawa da wani bawan Allah da ake kira Yahaya Makaho.
Ba ina garin wata ko wani ne yin mun ba. Ba kwandon rusula janda da hukuncin rabba kuma.
Haka Allah ya so lawarin ka ya bar damun ku.
Wannan bawan Allah mawaki ne kamar yadda ya fara bayyano mana, sannan kuma ya ci gaba da bamu tarihin rayuwarsa yadda ta faru har zuwa daidai wannan lokaci da yake a matsayin mawaki da duniya ta fara sani.
Zancen da kango da shi malam ya hayatin ɗazu
kuma
ya sanya tunani a kwakwalwa da yawon
kuma
sai dai ga tambaya zanen ka amsa yau
kuma
to menene islaha
kansa idanun duwa
haka Allah ya so lawarin ga ya bar dafin ku yanda duk ya fara wai dubai sai ya sauya shiwa kuma
haka din ya fari ne ba tare da san raina ba kuma wanda yaman hakan bai dan ba ya so na ba ba ina zargin wata ko ko wani ne yayi mun ba ba wanda urusila ken da da hukuncin rabba kuma
haka Allah ya so lawarin da ya bar damun ku
ya tsare yayin da yake mana bayanin cewa ya fafata sosai musamman maganar auren sa to amma kafin sannan bari mu waiwaya mu ji shin yaya yake fama da maganar waka musamman tsakaninsa da waɗanda suke da gani ko kuma ba su da wata bukata ta musamman
to alhamdulillah wato har kullun nakan yi ma misali ni kadai da kaina in na zauna ina ci nakan ce da a ce yanda mawaka da masu harkan da ya shafi irin tamu na fina-finan Hausa da a ce haka suke yanda suke tarayya da ni haka kowanne masana'anta suke tarayya da jama'a wannan dalilin yasa bana damuwa da komai kuma sukan dauki hidindimu ma waɗanda ba za su iya dora ba za su iya ma wani mai lafiya ba duk kuma inda za a yi taro ko wani abu da ya shafi alakar mu zaka ga in naje ana nan nan da ni ana dauniya da ni yanda ka san na fi kowa a gurin to don haka ni ban da matsala da ƴan uwana mawaka ban kuma da matsala da duk wani mutum da yake da alaka da irin harkan
nannan ka fara ga mana cewa kana da mata da ƴaƴa mafi yawanci sai a tunanin cewa tunda baka gani zaka iya samun matsala wurin yin soyayya kuma gashi ka ce matarka tana gani kar yaya abun ya faro har ta kai ga an yi aure
to gaskiya tunda ka ce abun ya faro gaskiya ni mutum ne da so da dama duk irin yanda nake son abu ko nake damuwa da al'amarin shi ba karamar alaka ko kuma fushinka da ta shiga tsakanin mu zai sa in iya bayyana maka damuwata ko kuma kudaina akan wani abu ba so wannan ba akan wani abu ba akan komai ma ni haka nake don haka lokacin da Allah ya hada mu da ita ni zaune nake ina ba ta labarin an shiga daki an mun sata kuma lokacin ina cewa ba wannan bane na farko ba shi bane na biyu ba shi bane na uku sai na ce to ni na gano karshen wannan matsalar shi ne kawai ni aure sai ta ce man ka samu matar aure sai na ce a amma ina da kikkiawan da to akan mafi yawanci ina da matan da na san da yawa suke mu'amala da ni da zumma da za su aure ni wasu da dama ma ni ne ban amince musu ba amma duk wata hanyoyi na aure sun nuna min kuma na ki amincewa ne saboda duk wanda zan zama sanadiyar da zai sha wahala ba na san shi na ji da amince da wata yarinya saboda lokacin ina ganin idan na auri mace ban kai karfin da zan iya dauke dauniyar ta ba ko mata adalci ba ban da ra'ayi sai ta ce min to ka sa lokacin auren kenan nace insha Allah watan babbar sallah 20 da shi sai ta ce to ita ma insha Allah watan babbar sallah 20 da shi auren ta sai nace okay kina nufin ba za ki je gurin aure na ba sai ta ce ai ranar auren kan mu ne amana mu ne girjin biki wannan dalilin yasa sai muka bar maganar muka ci gaba da wata fira. Daga nan sai take tambaya na cewar da za mu rabu kenan kana dafin baka san abin da nake nufi ba? To in ma baka sani ba ina so in sanar da kai insha Allah ni ce matarka. Kuma gaskiya a lokacin muna da kyakkyawar alaka amma babu zargin soyayya tsakanin mu ban sa a raina ba ban kuma san ko in na furta za ta amince ba. Amma ina yarda da ɗabi'unta da halayenta saboda na farko dai tana da hadda alqur'ani kuma ta yi karatun shi kuma tana da ilimin ta na zamani. Sannan kuma ni a ɗabi'ata ba na son mace mai shiru-shiru. Ina son auri mace mai magana wadda ko na mata ba daidai ba za ta gaya min cewa abin da kai man kaza ban ji
daɗi. Dan a samu mafita.
Yawwa to dan haka shi zama duk tana da irin wannan ɗabi'u. Tana yin wannan magana ne kuma sai na ga cewa to ai na farko tana da halayen da duk nake so sannan kuma na biyu da kanta ita ma tana da ra'ayi na ta aure ne to ya kamata in karfafa magana to wannan shine da farko da muka fara magana aure sai muka fara shawarwarin yaya za a yi ta tunkarin maganar ta kai ta sauke maganar nan a gidansu sai take ta ni nake ta tunanin yadda za ta yi ta mata tunanin daga bisani dai kawai ta tunkarin maganar a gidansu kai tsaye kuma abinda muke tunani bore akan maganar auren aka zo aka yi bore aka ce ba za a yi ba ta kuma ta kafe akan cewar in dai an ce ba za ta auri malam Yahaya ba saboda baya gani a kawo mata aya ko hadisi da suka haramta auren mutumin da yake da nakasar rashin ido da kuma mai lafiya to ka san ita magana har kullum wasu in suna yi ba ruwansu da ilimi ra'ayi suke
kawo
sai wasu suka dinga cewa to su a Qur'ani ba san kuma inda aka ce ai aure da mai ido da marar ido ba kuma sai ba su san kuma hadisin da ya kawo haka ba a ƙarshen dai magana a karan farko da aka yi zaman ɗaura aure na aka ɗaga kafin rana ta zo ni biyu kuma an dauna zai daura auren aka matasa suka zo da makaman su
to
ciwar da an ce salatin annabi zai fara sarar mutane duk wannan abubuwa suka zo suka wuce aka kawo matakin da aka je kotu ita saboda Allah ya yi mahaifinsa rasuwa tun lokacin suna kanana
Allah ya ji kanshi
amin amin so wannan dalilin yasa sai aka dauki lokaci ana artabu saboda yayyanka ne zai shiga abin su kuma yayyan waɗanda suka tsaya aka karbi sadakin aka kuma yi da su daga baya an canza musu tunanin ciwar karshe da wannan auren kuma suka bura irin wannan ra'ayin don haka aka dade ana artabu daga musani
to wai dai saboda kana ban katse ka ba dai saboda wai baka gani
babu dai wani uzuri su suna cewa wai ba dan haka bane amma babu wani uzurin da ya wuce cewa an ki amincewa da auren ne saboda rashin gani cikin hukuncin ubangiji da aka je kotu daga musani ita kadai suka kuma dauki lawyer suka daukan mata lawyer su yayyan nata ta kira ni ta ce min maganar lawyer fa lawyer suka dauka nace to yanzu me mafita ta ce mafitan kenan Allah zai kuma ba mu insha Allah nace to Allah ya ba mu daga dai musani an shiga koti daya na biyun kafin a shiga sai masu ja'a da abin suka je suka ce to sun jinya daura aure sai aka daura aure yanzu haka muna tare da ita sunanta Lubabatu Umar kuma ta haifa man Usman ta haifa man Sa'adatu
dole ka ce min da na tambaye ka nace an fafata ka ce haka kuka aka fafata
wasu suna cewa tsaci ne na mata asiri ne shi yasa ta maka ce ba ta sauraron kowa sai wasu ma suna zargin cewa wai har akwai wata yarinya da na taba kashewa wanda wannan kalmar bana tunanin zan iya yafewa gaskiyar magana ke duk lokacin da na tuna an taba man kazafin na kashe mutum akan aure wallahi shi na dare na ya baci yanda ya kamata to dan haka duk irin maganganun da aka dinga suka kenan amma a shi na mata asiri ni masaci ne ni waye to dan in ga ma mutane cewa ba asirin ne ba shine nace ba wani kokonto ta so ne domin Allah ba asiri ne mata ba ita ce da kashin kanta da ra'ayinta da amincewarta ta yadda cewa za ta iya aure na mu zauna kullum ma alkhairi iri daban-daban yake ƙara shigo mana
in an saka hakuri a gaba da halayyar girma to sai komai ya wuce ba tare da bacin rai ba kuma
haka Allah ya so
duka-duka ya haya nan shirin namu na yau ya kammala amma in Allah ya so mako mai zuwa za mu karkara wannan hira taka wanda za mu ji shin yaya rayuwar ta ci gaba da tafiya sannan kuma ina aka kwana godiya ta musamman ga waziri Hong wanda aka fi sani da Wash wanda shine ya bamu wakokin na malam Yahaya Makaho a madadin Julie Levis Gresham da ta hada mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi
To ma da Allah an gaida Usman da tawagar sa yanzu kuma ga labaran da suka dauke hankulan jaridun Ghana
Don fara shirin jaridun ne da jaridar Daily Guide wacce ta rawaito hurucin shugaban hukumar zaben Ghana Charlotte Osei inda take alƙawarin cewa zaben ranar 7 ga watan Disamba wannan shekarar 2016 zai zama daban wurin inganci Jaridar ta ce Charlotte Osei ta ƙara da cewa ganin irin sauye-sauye da hukumar ta yi ko shakka babu za a samu zaben da ke tafin cikin gaskiya da adalci wanda zai hada kowa Jaridar Daily Guide ta ce shugaban hukumar zabe Mrs. Osei ta yi wannan hurici ne a wani shagalin sanya hannu kan wata yarjejeniya da wata tawagar kungiyar tarayyar Turai ta EU da suka kawo mata ziyara a ofishinta. Jaridar ta ce Mrs. Osei ta mika godiyarta ga tawagar kuma ta ce hukumar tana hasashen aiki tare da su. Ita kuwa jaridar Daily Graphic ta bugo a shafinta na farko tana cewa a kokari da ake yi na ci gaba da bin tsarin harkokin zaben Ghana babban alkalin kasar ta bada umarni cewa a bada muhimmanci ga duk wasu ƙararraki kan ƙorafe-ƙorafen zabe a kotunan kasar kada shari'ar kotu ta hana yin zabe a ranar da doka ta ajiye na yin zabe 7 ga watan Disamba Jaridar Daily Graphic ta ce tuni babban alkaliyan ta zabi wasu kotuna na musamman 17 da za su duba ƙorafe-ƙorafen zabe wanda za su iya kunno kai kafin zabukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. Jaridar ta ce a wata sanarwa da sakataren sashen shari'a ya sanya wa hannu Justice Alex B. Opoku Achampong na cewar wayannan kotunan za su yi aiki a kulli yaumi har ƙarshen mako amma ban da ranar hutun ƙasa. Jaridar ta ƙara da cewa kotunan za su yi aiki da ƙarfe 9 na safe zuwa ƙarfe 6 da yamma agogon Ghana. Kazalika za su riƙa kawo rahotanni na mako-mako gaban babban alƙaliyar ta ƙasa. Sai kuma jaridar Das Statesman wace ita kuma ta rawaito kira da babban basarakin Safiyuosu Oji Ahuho Yaujebi yayi a lokacin da dan takarar babban jam'iyyar adawa ta NPP Nana Ado Dankwa Akufa Ado ya kai masa. Yana cewa idan aka zabi Nana Akufa Ado to ya kokarta ya dawo da tsarin karatun makarantun secondary zuwa shekaru hudu. Jaridar Das Statesman tace a cewar sarkin sakamakon jarrabawan dalibai na wannan lokaci na tabbatar da kalubaloli dake tattare da wannan tsarin karatun secondary na shekaru uku. Jarida ta ce sarkin ya ce a nasa gani da shekaru uku yayi wa yaran kadan kuma zai sa ba samun su da ilimi da ake bukata a lokacin da yaran za su gama karatun jami'a. Idan muka sake leka jaridar Daily Graphic za mu ga ta kawo kira da hukumar man fetur ta kasa NPA take yi wa jama'a inda take karyata karin kudin man fetur ta kashi 11 cikin 100. Jaridar Daily Graphic ta ce a wata sanarwa da shugaban sashen hudda da yan jarida na hukumar NPA Yaro Kasambata ya fitar na cewa hukumar ta lura da wasu wallafe-wallafe da wasu kafofin yada labarai suka yi na karin kudin mai alhali kuwa wannan labaran ƙarya ne. Jaridar ta ce wannan sanarwa ta hukumar NPA ta ci gaba da ba jama'a ƙwarin gwiwa da su binciki dandali da hukumar take fidda farashin man fetur su daina dogaro da wallafe-wallafen wasu yan jarida. Daga ƙarshe sai jaridar da Chronicle wacce ta rawaito cewa an ƙara sunan dan Ghana mai wasansa a West Ham a Burtaniya Andre Dede Ayu a cikin jerin gwarzaye yan wasan Afirka da hukumar CAF ta zabo. Za a ba su kyautar gwarzon dan wasan Afirka kuma shi kadai ne dan wasan Ghana da sunansa ke cikin yan wasan Afirka 30 na farko da hukumar CAF ta zabo su. Jaridar The Chronicle ta ce mukaddashin Captain Black Stars din yana son ya lashe kyautar gwarzon dan wasan Afirka ne a karo na farko bayan da ya gaza samun kyautar ta bara da aka bayar a birnin Lagos din Najeriya. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba ya kuma tsiri sashen Hausa na muryar America.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, shirin wato sakonnin da kuka aika mana ta wayar tarho.
Mai magana Usman ne mai charging handset kare Shanu Olodo Ogun State Nigeria. Ina son jama'a da su san da cewa zabani idan ya faru tsakanin uba da ɗa ko tsakanin wa da ƙanne ko tsakanin mata da miji, idan mutum ya shiga tsakanin su yayi shirme ne kawai, sai dai idan ya shiga tsakani zai sulhu ne a tsakanin su, wannan yana da kyau. Zabanin da ya faru tsakanin mai girma shugaban ƙasa da ƙorar gidansa kwanan nan, naji jama'a suna ta batutuwa akai daban-daban. Don Allah jama'a ayi hankuri, idan mutum zai yi wani magana yayi sulhu a tsakanin su, wannan shine mafi alheri.
Assalamu alaikum murya America, sunana Basiru mai tireda ba kuwa zabe ra'ayi ne suru local government jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Yoye ina wa Hajiya Halima Jimrau murna bisa ga sabar aiki ta aji aiki ramu lahiya. Hajiya Halima Jimrau Ubangiji Allah ki kyauta ta karshe. Allahu akbar, shikenan mun bar jin sunan ki cikin murya America.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan kara takaice.
An yanke ma wani mutumin jihar California ta Kudu da ke nan Amurka hukuncin ɗaurin shekaru 30 a gidan yari bayan da aka same shi da laifin ƙoƙarin shiga ƙungiyar ta'addanci ta ISIS. A ranar Litinin da ta wuce ne aka yanke wannan hukunci a kan Muhammad Badawi mai shekaru 25 a sanadin haɗin baki da wasu don taimakawa wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje da wasu laifukan. Hukumomi sun ce Badawi da Nadir Al-Huzayl mai shekaru 25 shi kuma daga jihar California sun shirya cewa Al-Huzayl zai je gabas ta tsakiya yayi wa ISIS yaki. Ta haka ne Badawi ya ada masa katin bankin sa ya sayi tikitin jirgin sama na tafiya zuwa Isra'ila tare da tsayawa sa'o'i 6 a ƙasar Turkiya. Shaida da aka gabatar a lokacin da ake shari'an ta nuna cewar Al-Huzayl da Badawi suna amfani da shafukan sada zumunta na duniyar gizo suna tattauna yadda ISIS ke gille wuyar mutane da kuma hare-haren ta'addanci. A makonni uku da suka gabata ne Al-Huzayl aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 30 a gidan yarin.
To da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.